dan da ya kace wa yan uwa sai suka ce da haka sune ake kiran su Banu Haris dan Amir dan Nawfal da Abu Manaf sai suka ce Kubay sayyidina Kubay kuma shi Kubay shine ya kace Haris shugaban su gaba daya shi ya kace shi ranar yakin Badar kaga yanzu an samu daman daukan fansa a kai shi suka tafi da shi suka daure shi daure shi sai ba abinci ana jiran yanzu za a masa za a rama kitan da yawa shugaban su suka gama shawara suka ce kawai a daina shi bayan garin Makka a kashe shi yana ji ya san me suke faɗa kawai a kai a ne a masa a kashe shi yana daure a cikin gidansu an gama shawara za a kashe shi wata ran sai ya ce na suna magana da su ya ce a ba ki aron koga zai yi amfani da ita haka ba ki to daurare ta ba shi aron wuka na me zai yanka igiya ya ce ya kawai gashi aka suka ba shi wuka yana wuka na wajen shi an manta an ba shi aron wuka zai gyara jikinsa akwai ɗan ƙyar mai gidan ɗan ƙanƙanin yaro shi bai san me ake ciki ba sai ya lallaɓa ya lallaɓa sai ya je wajensa yana daure sai ya ɗauke shi ya sanya shi a cinya ga yaro ga wuka wanda aka shirya ana gobe ko biyu za a je a kashe shi matar gidan bata san yaron ya je wajensa ba kawai da ta fito ta leƙo sai ka ga yaron ta ƙarami a kan cinyarsa ga wuka a hannunsa kawai sai ta razana sai ta razana da ta razana bayan ta ganshi a zaune a cinya sai shi kuma bai kalle ta ya ce mata oro kike ji ganna kake ji ha to shi a lokacin in ta fanjama fanjam na wani za a kashe kuma ga dama na ya ce mata oro kike ji zan kashe wannan yaro sai ya ce mata kwantar da hankalin ki ba zan saba shi ba ta ba abinda zan bar ita da cewa take cewa na rantse da Allah ban taɓa ganin fasirar yaƙi mutumin kirki irin Kubay ba ka ɗan tuno inda kai ne na za a je a kashe ka ne fa na yanzu ga ɗan yaro ya zo ga wuƙa a hannunka amma sai ce mata ta kwantar da hankali su kawai yaro ne zo kusa da shi kuma yake wasa da shi to ita take ba da wannan shaidan ta ce ban taɓa ganin fursunan yaƙi mutumin kirki irin sayyidina Kubay ba ita ce sha wallahi yana ɗauren nan sai na zo na same shi da kwanso na inabi inabi yana ci ta ce kawai ta san Allah ya kawo masa nan ma wanda zai ba shi inabi kuma a maka ma ba inabi a lokacin ta ji bayan Allah wani ka za da zai ce Allah ka sa kawai a kunce ni ko ne ka ba ka inabi da ma su ba haka suke ba irin mu bane su sun riga sun san ma fadin duniya sun riga sun san duniya ina take sun san matsayin da sun san iyakarta da haka ba damuwar su wai komawa wajen Allah ba su da man sai kawo ma da suke yanda za a yi su koma wajen Allah lafiya ne kaga yanzu mu kai kawo mu yanda za mu zauna ne ko wa tattakhizuna matani ala allakum taqlidun mu duk fa batukan mu shine yanda za mu na za mu zama amma su ba wannan ne fa batukan su ba yaya za a yi su koma wajen Allah da imani duk matsalar kenan shi yasa za ka ga su ba su da irin tsoro irin namu wajen kuma wajen Allah tanka kuma da imani ne matsala ciki na wajen Allah Abuja Abuja ta wajen Allah ne wajen shi ba bi inda kake aika sai wajen Allah ya fi shi amma idan mutum ya koma da imani Allah ya samu koma da imani daka take bada wannan labari kace na ganshi wata ran da kwansan inabi yana ci yana daure kuma a maka babu inabi take cewa lalle arziki ne Allah madaukakin sarki ya azurta sayyidina Kubay ranar da suka fita da shi bayan garin Makka za su kashe shi wato alhil ko sa akwai haram akwai hil idan za ka je daga jinda za ka maka akwai wani waje da aka yi abinnan kofa na littafi idan a wuce su za ka ga wasu alamu cewa nan ne farkon haram idan ka zo daga madina akwai masjidu Aisha to tun daga nan har ya zo nan dukansu ana kiran shi haram shi yasa sallah a cikin haram kuma Allah yake ninnin talada har dubu ɗari malamai wasu suka yi ta wato tsinka yawo kan cewa wannan dubu ɗari ɗin ai Allah madaukakin sarki yana nan tare da wanda ya sallah a cikin haram amma abin da ya tabbata shi ne a wanda zai yi sallah in dai kana cikin baka cikin hil kana cikin haram ba ina nufin ba sai kana wajen Ka'aba ba ko a Billadin ma sallah a Billadin ma sallah a Jarwal ma sallah a na Jaru 60 Jaru Mansur duka suna da ladan sallah ya sallah a haram kawai zai fi su lada ne dan shi zai samu wasu lada ko na kallon Ka'aba wani kalin lada ne sun kafa hujja waɗanda suka ce a duka ne haram sun kafa hujja da aya ta alqur'ani saboda lokacin da aka yi isra'i da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga gida mala'ika jibril ya dauke shi zuwa baitul maqdis daga baitul maqdis zuwa sama amma da Allah zai bada da labarin da yake subhanallazi asra bi 'abdihi laylan sai ce min al-masjidil haram an gane magana kuma annabi ba wai a Ka'aba yake ba daga gida aka tafi da shi kenan ka ga gaba daya ya nuna duka harami shi yasa duk abinda mutum zai kiyaye da yaran ya shiga wannan to lalle ya kiyaye wa man yurid fihi ilhadi bi zulmi yuzuku min azabin alim kawai ya shiga ciki da zarar mutum ya shiga nan ko ni ya sabo kai sai a rubuta ba ka gama idan mutum ya shiga cikin wannan daira yayi niyyar zai yi satar riyal 1000 amma sai ya je bai samu ba to yana nan da zunubi ya sace riyal 1000 a kun gani idan mutum ya niyya zai je ya yi zina da ya yi zinan ba sai a rubuta mai ya yi zina a nan shi yasa akwai wani babban malami yana koyarwa a jami'ar ta Ummul Qura an yi da shi ya zauna a Makka ya ce ba zai zauna ba shi a jin da yake an ba shi gida ya ce a'a ai haƙuri malami ne sosai da ran da aka dame shi ya ce a'a kai ku saurara ba da dai yana jidda ai kun gane shaban shi ya lallaba a jidda in ya shigo ya yi umra ya yi istighfar ya koma jidda na ai kun ga shi yasa wanda zai tunkari Makka ya je ya saban Allah sai ka rasa ta ina zai je ya zuwa na injila a to abun ba shi Allah ya kiyaye da haka lokacin da suka fita da sayyidina Kubay sai roƙi su sai kace ni ko kace ni ba ace da na ƙara raka'o'i akan biyu da raka'o'i da aka sai yace musu sai ya fadi yayi wannan addu'a yace Allah madaukakin sarki ka san waɗannan mutane ka san yawan su Allah ina roƙonka ka kashe su dai bayan daya Allah kuma ka kashe su Allah kar ka rage wani a cikin su kuma wallahi haka Allah ya masa wannan addu'a ainihin abin da ya sa malami ya kawo ma hadisin kenan saboda wannan maganar inabi dan karama ce da wannan addu'a da shi hufairina kuwa zai yi har ma ya yi waƙa ka san haka ne shi a kwance yake ko wanda za a kashe shi yana waƙa ga waƙar da yake cewa yana cewa ban damu ba a duk lokacin da za a kashe ni ina musulmi in dai za a kashe ina musulmi ban da matsala sai ce ko ta yaya kowane irin kisa za a mu in dai za a kashe ni ina musulmi to ba matsala yace saboda wato abin da ya shafi lamarin Ubangiji idan Allah ya so zai sanya albarka a jikin da aka yi ragarage da shi jikin da koyaya aka kanyi sassara shi aka yi harbe shi aka yi inda Allah ya so shi kenan ya karbe shi shi kenan magana ta gane kaga wannan yayi daidai da maganar masu bayan Allah musulmai wanda suka musulunta wanda da Fir'aun ya ɗauko su zuwa su yi jayayya da annabi Musa ko lokacin da ya ce la uqati anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf wa la usallibannakum fi juz'in nakhli zan tsire ku a jikin kututturen dabino duka sai suka zama suka ce a qalu la dair suka ce mu ba mu da matsala ba damuwa suka ce abin da ya dame mu kawai abin da yake wajen Allah in dai za mu samu koyaya ma duk abin da ya same mu ba mu matsala har ma suka ce masa faqadi ma anta qad kai duk abin da zaka yi inna ma taqadi hadhihi hayatud dunya duk abin da zaka yi a nan duniya ne abin da ya dame mu inna nadma uku an ya ga shirar na rabbuna kadaya na ko abin da muke fata shine dai ubangiji mu ya fi mana kurakuran mu da ka wannan shine zai zama damuwa ta musulmi in dai aka ce maganar mutuwa ne ko rashin lafiya ne kusa mutum zai mutu kawai sai ya ba wa kai shaƙuri an gane ko da ba kai shaƙuri ya tuna wajen Allah zai koma yayi zamu yayi ya sa ya ta kalmar shahada akwai wanda Allah yake ce maka zuwa ka ga ba komai ba su da wata damuwa naga wanda zai rasu shi da kai shi yake kare da sura da yasin wallahi shi da kan shi da yazo wajen ko ya kulu na mata hadal wa'd in kunta sadiqi sai ya mata sai ya koba cikin tabara dan ne aka tada shi shi da kai shi baba nan wallahi Allah ya taimake shi haka yake ka ga wannan taimako ne na Allah Allah ma ka taimake mu da haka yace sayyidina Kubar shine na farko wanda ya sunnantawa musulmi wato ya ga za a kashe shi amma ya haƙuri ya yarda a kashe shi lokacin da za a kashe shi kuma shi ne farkon wanda ya sunnanta masa ya nemi ya raga a ji shi ne farkon wanda ya fara ya sunnanta wa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ake kashe shi kuma nan yana ba wa sahabban sa labari ta ga abin da ke faruwa yana gaya musu lokacin da aka kashe su to shi Asif ɗan Sabit wanda aka kashe shi a can wajen mutanen da shi ma suke jin haushinsa sai suka ce a yi maza maza a je a yayyanko jikin shi a kawo musu shiro kan shi don su gane lalle shi ne aka kashe shi wanda suka aika sai Allah ya turo ƙudan zuma suka hana su taɓa gawar shi kaga wannan karamarsa ce bayan ma ya rasu Allah ya turo ƙudan zuma suka hana su taba gawar, suka hana su kwata-kwata, haka suka kaza suka koma, ba abin da suka yi yankawa a jikinsa. Wannan hadisi Imam Bukhari ne ya ruwaito shi. Na? Ku ba biyu? An kashe shi. An kashe shi, ya yi shahada. Ashe ne za ka ga mutum yana kuka zai mutu. Allah ya kiyaye. Allah ya ce Allah ya sa mu dinga salati. Na? Tun kai kuka ma mala'ika kyale ka zai. Na? Allah ba zai kyale ka ba. Kawai kai ta salati. Na? Shi ne kawai. Ha? Ina can kai kuka za kyale ka ba kuma ma zai yi ta kuka ba. Haka kawai babu magana mutum ya yi ta ambaton Allah. Ai abinda ake nema shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam man kana awwala kalamihi la ilaha illallah wa akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna. Wanda duk farkon maganarsa a duniya ya zama la ilaha illallah, kuma ƙarshen maganarsa ya zama la ilaha illallah, to zai shiga aljanna. Ya ne farkon maganarsa? Yanzu an ce mai ka kai farkon maganarsa mai ka zo magana. Na? Wani uwa ka ya fara. Ya da shi ya sa malaman tarbiyya suka ce yaro ko da waka ko da yaya a yi ta kayan abin kira masa la ilaha illallah la ilaha illallah ya iya faɗa. So ba ke sai ya zama ba abin da ya zo ma buɗewa ke nan, ba na nufin kalmar da ya zo ma furtawa. A cikin magana ya zama abin da ya zo ma iya faɗa sai la ilaha illallah. Ai an gane. Ko da yana faɗan wasu abubuwa ba daidai yake faɗa ba, amma abin da aka dage bakin shi ya nuna ya so ma iya faɗa. Kuma an dage yara suna yi, inda ana yi. Amma ka ga yanzu mafi yawa yaran mu da kafin kafin kafitar suke, ko kafitar Adamawa yola oga ibo oro na no haka da yawa za ka ji saboda mun sa su a nozili, kuma abin da za su yi a kuma kuma abin na shigansu. Yaro bai san ma lokacin da ya yi ba, sai dai ka ji yana ta kokari. Na? Yana bayansa yana zuwa, yau yana guwa sai yana zuwa, za ka ga saboda abin da aka koya marke lokaci ne mai tsada da ake son mu koya yaran mu wannan kalma. Sai kuma ya zama ƙarshen rayuwa kuma sun faɗi da shi kenan sun haye. Kamala ya ce a cikin babin nan akwai hadisai masu yawa wanda suka riga suka gabata dangane da abin da ya shafi karama. Misali mun karanta hadisin yaro ko wanda yake zuwa wajen boka. Na? Ko ba mun karanta shi? Mun karanta wanda babansa yake aikan shi sai ya rate. Na? Yawa. Ai tun da ya san mun karanta shi ne hadisin gulam, wanda baban shi ya aike shi sai ya rate sai ya je wajen boka. Kuma in ya dawo wajen baban shi, baban shi ya ce shi baban shi so yake je ya koyi tsafi, amma yakan je wajen babin, amma inda ya je babansa bai sani ne, shi ne wajen malami rahib wanda ya koyi musulunci, wanda har ya zo yana gwadawa yana cewa yanzu da addinin babansa na tsafi nan da boka da malam wane ne yake. Wata rana macijiya ta zo ta tsara hanya, aka kasa wucewa, ya ce to yau zai gwada, zai gwada ya ga addinin tsafi da addinin malamin musulunci wane ne yake. Sai ya ɗau abin nan dutse ya yi addu'a, mutane na gani sai ya jefi kawai ta mutu. Sai mutane suna ta murna cewa yaro ya iya tsafi shi kuma ya san ba ba tsafi yayi ba akwai shi sarkin garin ma yana da wannan uwa makawo wanda yaron yayi addu'a kan shi ma ya warke wannan ne ma ya ji hankalin shi sarkin aka kawo yaro cewa kalan ne ake kokarin da kake yi wajen tsafi a kayya ya ce a shi ba ba ko wani malami kuma malamin sai dai roƙe shi ce da Allah shi abin da zai faru kar ka nuna ni amma da ya kai abin nan sai haka sarki ya ce samsu ya bar addinin musulunci ya koma addinin nasu na gargajiya ya haɗa shi da mutane ya ce a tafi da shi cikin ruwa idan ya yarda ya dawo ya bar addinin musulunci ya koma addinin sa a dawo da shi idan bai yarda ba a jefa shi haka ko aka yi suna cikin ruwa sai ya ce Allah ka isar min da daga sharri kwale-kwale ya zubar da su duk suka mutu shi kadai ya dawo sarki ya gan shi ya yi haka ya ce Allah ya isar min da su yasa aka ƙara kama shi akwai wani dogon dutse ya ce aje a hau idan ya dawo in bai dawo a jeho shi shi ma suna kan dutsen ya tashi addu'a ya ce Allah ka isar min da sharrin su duka dutsen ya kama rawa duk ya zubar da su ya tashi dawowa sarki ya gan shi ya ce a'a ina take ya ce Allah ya isar min da su yana ce ai ya ce a dakata sarki ni kake so ka kashe to bari ka ji yadda za ka yi ita kana so ka kashe ni ka tara mutane ka yi iya kuwa duk a tara jama'a zan zo ka ɗaure ni a gaban mutane za ka ɗauki jibiya kuma zan gaya ma mai za ka faɗa ko waye ne ka ce bismillahi rabbil gulam ya ce in kai wannan kawai shi ne kaɗai za ka iya kashe haka aka yi kowa ya zo ya yi wannan ana ji ya ce bismillahi rabbil gulam sai ya harbe shi ya same shi sai ya rasu mutane suka ce a'a sai suka kama a shaɗu Allah ya ilaha illallah dama abin da yake gudu ke to shi ne ya sa aka kakkulu wanda ya musulunci ya kama shi aka tuna rami aka zuba wuta daman za ka zo musulunci ka ko ka bari ko a jefa ka shi ne a yi kutila a sahabin kudu annari za ki zo kudu izu hun alai haku kudu wa hun alama ya faru na bin mumi na shahudu wa ma na ka mumi mu illa an yi mumi billahi al-azim al-hamid shi ne Allah ya ba da labarin su aka yi ta jefa ba har annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin wanda wata mata da ta zo da jaririnta ita tana da imani amma to sai jaririnta suke in za ta ce ta na fita kawai saboda yaro na yaro ya ce mama shi ji mu je ba komai yaron ya mata magana ya ce babu mu je fada aljanna za ki wada haka ne suka yi ga tawada to yace a cikin babu akwai wannan hadisi na wannan yaro wanda duk ya kawo yana cikin karamomi da Allah madaukakin sarki ya yi wa mutane da sannan a cikin akwai hadisin Jurayk shi ma mun karanta wanda mahaifiyarsa ta yi masa addu'a mara kyau kuma ta kama shi sannan akwai hadisin ashabul ghar waɗanda su kuma mutane shi ma mun karanta mutane uku waɗanda suka tafi cikin jeji hadari ya taso suka samu ƙarƙashin duwatsu suka ce bari mu ɗan fashe ruwa kawai sai dutse ya gangaro daga saman duwatsu sai ya zo kirif sai ya rufe bakin gozon gashi suna samun wajen iska na shigowa amma ba wanda zai iya fita ba inda za ta yi ihu ba na ji shi ne sai Allah maɗaukakin sarki ya taimake su sai da ya daga cikin su ya ce ku saurara kun gani inda muka shigo ba ihunmu ba abin da zai kai mu yanzu kawai cikinmu kowa ya yi tunani duk wani aikin alheri da ka san kayi tsakaninka da Allah kawai kowa ya kawo nashi mu roƙi Allah da shi to shi ne sai na farko a cikinsu ya ce ya Ubangiji ka sani ina da iyaye iyayena wanda sun tsufa ka'ida ne duk dare ba na zuwa gidana na ba su abinci sai na ba wa iyayena nakan tatso musu nono ya ce Allah ka sani akwai ranar da na je farkon dare sai na samu sun yi bacci ga kuma in na yi magana za su tashi ni kuma iyalaina kuma suna ta suna jin yunwa suna na ce a ba zan taɓa shayar da iyayena ila iyalaina ba kafin iyayena ya ce Allah ka sani haka na tsaya kuma ba su tashi a bacci ba har wace gari tsofaffi sun ji daɗin bacci ya ce haka na riƙe iyalaina na ta kuka na gane su ya ce Allah in na yi haka don ka ce na yi wa iyaye biyayya Allah ka sa dutsen nan kawai sai dutse ya ɗan yi rawa da yake iko ne dutse ne na jarabawa sai ya ɗan maza amma ba wanda zai iya fita ka ce to abin na tafiya na ka ga akwai sa'a ce shi ne sai ɗaya ya taso ya ce to ni kuma ya Ubangiji ka sa akwai wata 'yar uwata wadda nake so na nemi ma na yi lalata da ita ta ƙiyarda kuma amma wani lokacin yunwa ya jarrabe su ta zo da kanta na neman ba su da abinci na ce mata sai dai in ta yarda zan yi lalata da ita ta yarda har na ba ta kuɗi ya ce ya zo zai yi lalatar sai ta ce masa ka ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah karka san ya zo bi wato ba a matsayin mazauninsa ba wato ta tuna mata Allah kawai sai tsoron Allah ya kama shi ya ce ta je ma na bar mata ya bar mata kudin ya ce ya Ubangiji idan na yi haka don tsoronka ne Allah ka sa dutsen nan ya kauce sai dutsen ya kara rawa ya dan matsa amma ba bai iya fita sai na uku ya ce ya Ubangiji ka san na taɓa yi ban ma'aikata suna min ƙodago ina biyan su akwai wanda ya yi aiki ban biya shi ba sai ya tafi na zo na duba dan na shi kasan kuɗi baya nan sai na ce to wannan kuɗinsa bari a ringa siya masa dabbobi ana kiwo dabbobi suka ringa haɓaka aka samu garke na shanu garke na awaki garke na tumaki garke dukiya ta yi yawa wata rana kawai sai mutumin ya zo ya ce mai gida na zo ne ka biya ni kuɗi na kai ne me ya ba sai ta zo ya je da shi bayan gida ya ce kaga duk awakin nan da dabbobin nan duka na kai har ya ce mai gida ni ba wasa na zo ba garka mun jirgili ba ya ce wallahi na kai da kuɗinka aka siya Allah ya albarkace su ka kaɗa ka tafi ya ce haka ya kaɗa su kaf ya wuce ya ce Allah in na yi haka don kai ne Allah ka kawai zai duɗe ya gangare ta ne to yanzu inda kana cikin su kai ne na hudu na ko inda ina cikin su ni ne na hudu bari ne na sai ka yi tunani ne za ka ce da ba zai da malume kike da ba dai kai ne na hudu ne zaka ce ko a dai ba zai da rasa wani abu ko to Allah ya sa mu samu sanan da mutumin da ya ji karan wato sauti na girgije ya ji ana magana wani mai gona ne yana gonarsa ya makaranta sai ya ji daga sama ana cewa ku shayar da gonan wani ku shayar da gonan wani yana jin sauti ya ga gashi mare yana ta tafiya har sai da ya zo gona gona guda ita kadai ya zubo a ciki wani ya zo ya same shi ce kai kai ne wani shi ne ce wallahi daga sama na ji ana cewa a zubar wannan a gonanka sai ce ma karama ce yace yayi ta gyara gonansa to shine yace karamomin da Allah madaukakin sarki ya ba mutane suna da yawa wannan shi ma okay a ce akwai hadisi da yake wa ibn umar radiyallahu anhu ma qal ma sami'tu umara radiyallahu anhu yaqulu li shay'in qatl inni la azunnuhu kaza illa kana kama yazunnu rawahu al-bukhari an samu hadisi daga ibnu umar wa sadan sayyidina umar kenan yadda Allah ya kara tabbata a gare shi yace naji yace tunda nake ban taba jin sayyidina umar yana cewa ina zatan abu kaza ne fati abin ya zama haka yanda yake zato wato kusan dama akwai hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan fi ummati muhaddathun fa innahu umar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake idan a al'umata akwai wadanda in sun yi magana take kasancewa Allah yake sa magana sayyidi yace to in sayyidina umar kuma ko sai yana da muwaki ba cikin alqur'ani ma wanda abubuwa ne shi ya ce kar ayi sai kuma Allah ya kawo aya ce kar ayi irin shiga gidan annabi kai hijabi ma yana ciki da sallah da dainawa munafikai sallah dan lokacin sayyidina umar har rike manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi lokacin da zai wa ubayy ibn ka'ab sallah shugaban munafikai Abdullahi bin Ubay bin Salul ya ne su mai shi ku yara mu mana kaga ne Abdullahi bin Ubay bin Salul rasul bin to sunaji shi ne shugaban yana da sahabi na kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ɗansa dan shi ne ma lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke dawowa yaki yayi ta fadan maganganu akan annabi sallallahu alaihi wasallam yaquluna ku la yarja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'zzu min al-azl shi ya fada sun koma madina fa za su kori annabi ai annabi zuwa yayi bako ne mai dan manya za su kori an talakawa a hanya labari ya yadu shi ya ji babansa ne ya faɗa haka ya ce to zai gane kuransa shi ne ya zo ya tsare hanyar shiga garin madina ya zara takobi ya ce wa babansa na rantsi da Allah ba za ka shiga madina ba kuma annabi ne yanzu zai fitar da kai a madina ba kai ne za ka fitar da shi ba ya ce ba za ka shiga ba in ka shiga kuma sai da aka je aka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam gafa abin da ya manzo Allah ya ce a ya gane to shi ne da ya rasu za a gudu na izarsa don kusa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya gaya masa ya ce in ta saga billahu sab'ina maratan falan yaghfir Allahu lahu inda za ta nema musu gafara su sab'in Allah ba zai musu gafara ba har manzo Allah yake cewa wallahi da na san na kara 71 Allah zai musu gafara na kara shi manzo Allah bai san kowa ya shiga wuta sallallahu alaihi wa sallam su kansu kafirai shi yasa yake ta damuwa laifi ku sadauka ko kuma ya kula abin da ya damuwa bai san su shiga wuta ne amma su suna ta abubuwa da haka shirin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rasu annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo zai mar sallah sayyidina umar ya ce ya rasulullah wannan ba kowa ya san shi gashi gashi manzo Allah sai ka gane ni to bayan ya yi sallah ne sai kuma Allah ya saukar da aya wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi ko innahum kafaru billahi qabrihim innahum kafaru billahi wa matu wa hum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiquna to kaga sayyidina Umar ya hana kuma Allah ya adina haka ranan hijabi lokacin ana shiga hira gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya rasulullah da dai ana a dinga kare mata da azara sai Allah ya saukar da ayar hijabi to haka nan mawaqin na sayyidina Umar suna da yawa to shi ne irin wannan shi dan sai yake cewa duk abin da yake yana zatan sai kaga abin ya kasance ita ma karama ce Allah madaukakin sarki yake wa mutane ko yanzu akwai irin mutanen akwai yace ina ga za ma duka yau ko zai kaga an tare shi Allah ya kiyaye to sai ka ga an kirbo ka za iya ina ne alhamdulillah da man shine karshen babu na muna da bukata kusan yanzu na ga ma an jera tabarmi har nan nace watan sallah ya kusa na wajen azumi Allah ya sa da mu za a yi da haka a takaice wannan ita ce sanarwa ta yayuwa koyin waɗanda mu ba mu san su ba da haka in dai a nan zon 6 suke da Allah muna buƙatar address na gida na da a gaya mana cewa akwai marayu kaza a gidan wannan shi ne sanarwa wallahu a'lam na malam na So ita asabar kamar yadda aka hana mu cire juma'a kuma idan ita ranar azumi haka nan aka hana mu cire asabar kuma idan ita ranar azumi amma idan mutum yana da wasu azumi da yake yi wasu lissafi tawada babu komai an gane za ta iya fadawa cikin ayyamu biyu misali za ka yi azumin ka ka cire da shi kawai ni na cire asabar zan dinga azumi shine aka hana an gane amma in ta faɗa azumi ya kama ka a da ramadan ba akwai asabar ba mu za shi ba ana yi ba ba akwai juma'a ba to cire ta keɓance ta aka hana ba wai in wani azumi ya kama ka ya kama ranar sai ba za ka yi ba a'a za ka yi azumi wallahi Allah نعم عليكم السلام آمين kana gaba da shi ne? Thank you. to bari mu yi wani bayani. Mutane su gane cewa fita a harkar mutum ba wai gaba bane ne. Ai an gane hausa dan ba na harka da kai ina shine ina gaba da kai harka da mutane ma ai ba za ka iya harka da kowa ba ai ai ba wanda zai iya wannan aiki na aboki ma ba za ka iya da kowa ba sai kowa abokin ka ne ai ba zai yi ba ka gane shi musulunci ba abin da yake faɗi ba kenan ha gaba ne ke zama duk musulmi ba ka gaba da kowa kai abin da ake so kenan ba ka ga amma dan ba ma mu'amala da kai ba yana nufin na gaba da kai bane ko da ma ba ma kai sai ba gaba muke da kai ba ina nufin saboda ata ila wasu kamun na gama gaisa da wanda na sani wata ila kai ka wuce ko ni na wuce duk wannan ba shi bane la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha akwai ka'ida ta musulunci amma dai akai ka cire mutum gashi nan kana gaba da shi an san maka ke gaba duk wanda kake gaba da kai to ba abin da yake fata sai wata musifa ta afka ma na dama wannan al'ada gaba ne wani duk kake gaba da shi zaka so wani sharri ya same shi ba zaka so wani alheri ya same shi ba to wannan shine aka hana musulmi ina nan a rayuwa yanzan baka da ko daya irin yanda sayyidina Abubakar sayyidina Abu Huraira yake da shi ba wanda yake gaba da shi kai in yanzu zai kwanta ma sai yake Allah duk wanda ya mun wani abu na yafe bar in zai bacci sai Allah kowa in ma da wani na yafe bar kenan sai kwanta ba kowa a rai shi ne ma ya matsayin da ya samu maza Allah yake ce masa na ji takun tafiyarka a cikin aljanna eh gadi kana ta tafiya a cikin aljanna na ji takun kafarka da haka matsayi ne wanda yake babba amma maganan ka daina ko zama hira ko mu'amala wannan baya nufin wai kana gaba da mutum eh Allahu ala na'am sallu ala nabi karim اللهم صل على سيدنا مبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا مبارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد لا إله إلا الله العزيز الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك اللهم هدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليت ولك الحمد ربنا ولك الشكر اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان وتقبله منا يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد